Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai dawo gida daga jinyar ciwon kunne da ta kai shi Burtaniya ranar Lahadi, inda zai shiga ofis ranar Litinin in Allah ya kai rai. Babban bankin Najeriya ya sanar da shirin barin kasuwa ta halinta kan naira da kudaden ketare. Majalisar Wakilan Najeriya ta fara binciken majalisa uku da Amurka ta zarga da yunkurin fasikanci ta hanyar da bata dace ba a birnin Cleveland din jihar Ohio. Sultan Sa'ad Abubakar da wasu malaman Islama na Najeriya na kira ga gwamnatin Najeriya rarra ta bude kan iyaka da shigo da shinkafa. Ga ɗaya daga malaman, Imam Muhammad Tajuddin:
gada wasu su ta mutu a saboda yunwa, gada wasu su koma barayi saboda yunwa.
Tsohon ma'aikaci tanku iya bai goyi bayan ra'ayin ba,
shine zai kai mu ga matakin haɓaka ta fannin noma.
Shehun malami Islama da ke tafsira ya mai ɗin jamhuriyar Nijar, Hamza Adamu Abdulhamid, ya yi kira ga ci gaba da addu'a. Rundunar sojin Najeriya ta damƙe amir ɗin Boko Haram da ke ta'addanci a dajin Alagarno, da hakan ya kai ga kama makanikin 'yan ta'addan Ahmadu Audu. Nasiru da Maili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Makon da ya gabata mun kammala zaman wannan zauren da Nasiru ke jagoranta, inda aka tattauna kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma jihar Zamfara. To amma saboda muhimmancin wannan zaman, za mu sake kawo muku zaman na ƙarshe. Nasiru zai dora ne daga inda Nasiru Gambo Malumfashi ke ci gaba da bayani.
Kuma ƙarshen duniya da suka ci gaba, duk akwai irin wannan, da lambar gidanka, da na 'yan yatsu, da taswirar ta saka hoto, duk akwai wannan. Amma haka wannan tsohon minista wanda ya mutu a Folabi, to wannan shugaba Jonathan ya yi kokarin a ci gaba da wannan al'amari, to gashi nan dai har yanzu ba a kai ƙarshe ba. To wannan al'amari shine zai taimaka, kuma zai taimaka wajen harkar wannan lalacewar ta ɓarɓarewar tsaro. To duk waɗannan, in dai a ce akwai cikakken bayani na 'yan ƙasa, to duk wannan kowa a nan maharan, in dai 'yan Najeriya ne, to za a same su, za a samu cikakken bayani nasu, za kuma a kai ga cimma inda za a kama su.
A ƙarshe awwal ya nuna fa akwai wasu mutane a daji kai ma, waɗanda ba a san 'yan Najeriya ba ne ma, ko ma 'yan wani ƙauye ba ne.
To kamar yadda na faɗa ɗin, duk wannan ɗin gaskiya idan aka faɗaɗa bayanan sirri ɗin, wato za a iya samun bayaninsu. Alal misali, ai ko ba ɗan ƙasa ba ne, idan zai tsallako ƙasa akwai takardar shaidarsa ta cewa shi ba ɗan ƙasa ba ne, kuma ɗan ƙasa kaza ne. Kaga ta nan za a iya samun bayanin wanda ya shigo. Nan kuma dukkanin irin waɗanda ake kamawa a hannu, dole su ma a matsa su domin a tatsi bayanan da zai taimaka wajen samar da santa ɗin da ainihin iyayen gidan nasu suke. Shin ma a gane wannan abun, idan suka yi abin da zai ɗaure maka kai, yanzu a ce kamar mutum 17 ko mutum 20 sun je sun farmaci ƙauye, sun kwashe sama da dabbobi ko shanu 100, sun yi gaba da su, jibi kuma sun sake nufa wani gurin, ko sai da shanun za su yi, ai ya ishe su su ci abincin wata ɗaya, wata biyu, wata uku, in dai dan abincin ake ci. Ka gani, in kuma dukiya ne, ya kamata su ma su je su ce sun zauna da kansu abin. Amma saboda abun babu Allah a cikin al'amarin, kuma abu ne da ake yin da mugun nufi, shi yasa kaga gaba ɗaya su suna yi din shekara da shekaru, sai ka kama mutum ka ji ya ce shekara sa 10 wata kila. Yanzu alal misali, ko irin allura ta rigakafi, ƙauyuka ƙauyuka ake bi, ko riga zaka ga ana yi. To irin waɗannan abubuwan na registration da za a yi na tabbatar da al'umma din, su ma sai a dinga bi riga riga gari gari, duk a je a yi rijistan al'ummomin yanki da ƙauyuka da irin mutanen da suke ciki. Idan aka kama baƙo, sai kuma a san daga ina yake, shi ma sai a nemi bayanansa. Sannan akwai wasu kaman hukuma ne ko matasa da suka ɗan yi wani yunkuri na samar da hanyar sadarwa ta zamani wajen samun cikakken sauki ko bayanai akan irin waɗannan abubuwan. Kamar yadda na taɓa jin kwanakin baya, akwai wani center na information technology tunan da suka ɗan yi wani abu na sha'anin waya, sun yi registration yadda za su, kaman ba platinum da yake kiwo, zai iya yin register ta cikin wayarsa domin ya bada bayanan ya dukiyar bisa da abin da yake da shi, sannan idan da wani information ko kuma wani abu da bai yadda da shi ba, akwai wani tsari na wani court da za su fitar wanda za a koyar da mutane matakar ka iya sarrafa waya. Idan ma kamar sarrafa irin manya-manyan wayoyin Android zai baka wahala ka yi amfani da WhatsApp ko Facebook, to za a samar da wani tsari na wasu court na 'yan takaitattun lambobi da za a ce ka tura, wanda wannan turawan zai taimaka a kamar kana neman ko kuma kana ba da bayanin wata matsala ne, wanda su kuma jami'an tsaro za su yi amfani da wannan abu su gaggauta zuwa wannan gurin a kan lokaci domin tabbatar da cewa an ɗauki mataki an daƙile wannan abu. Ina ganin hanyoyin idan aka faɗaɗa su aka taimaka, aka yi amfani da na gargajiyanci, aka yi kuma amfani da na zamani, inda suke a gargajiyanci sai a zo musu da tsari yadda za su samu fahimta da sauki, inda kuma suke da ilimin zamani a zo musu da abubuwa.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta buriya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Kakkafa na'urori na zamani yanzu kamar irin CCTV camera ɗin, ya kamata a ce a cikin dajujjuka ana da su a wasu muhimman guraren saboda su taimaka wajen ɗauko irin waɗannan bayanan. Haka kuma sauran bayanai na yau da kullum kamar kamfanonin wayan nan, in aka haɗa kai da su, aka haɗa hannu da su, za a samu abubuwa da yawa da zai sauƙaƙa wannan ta'annatin matuƙa. Amma saboda dai to yanzu da yake muna fata dai ita sabuwar gwamnati yanzu tana ba da himma akan duk abin da ta fuskanta, muna ganin in Allah ya da muna fatan ba za a shekara ba wannan matsalar wataƙila ko dai ta zo ƙarshe ko ta ƙare, saboda daga dukkan alamu duk abin da aka tunkara ana nunawa da gaske ake yi. To muna fata kuma Allah ya ba su iko a tabbatar da cewa waɗannan al'ummomi, waɗannan yankuna sun samu ƴanci, sun samu nutsuwa, sun samu kwanciyar hankali kamar yadda sauran al'ummomi suke walwala da rayuwa, su ma ce suna ci gaba da walwala da rayuwa.
A ƙarshe gaba ɗaya Nasiru Gambo Mulmuhashi, ina ga banda akwai ma illar shaye-shayen ƙwayoyi fa, wanda in ba mutum ya sha ƙwaya bai na shi ina zuwa ya auka mutane kawai zai yi karkashe su. Ko kuma sannan ina gani ya dace malaman tsubbu ma a neme su, suna da kungiya, domin ina ga su ma suna ba wa mutanen nan wasu layu da suke dogara da su. Eh, wai an ba wa mutum sa'a, ina ga malaman tsubbu da za su taimaka su daina ba da sa'a ga mugayen mutane masu kashe mutane. Yawwa, akwai sa'a.
Wato kawai kai magana shaye-shayen ƙwayoyi da abubuwan maye musamman a jihohin Arewa namu, abin ya danyi sauki yanzu za a jihohin mu na Arewa. Amma kamar yadda kace su waɗannan malaman su waɗannan dama ba Allah suka sani ba, ba su yi ma Allah. So duk wanda zai je ya baka abin da zaka je ka yi mugun, ka yi ta'adi, ka yi ɓanna, kaga ai wannan ba za mu kira shi dan adam, ba mu kira shi mutum ba. To kawai abin da yake dai a ta kiraye-kiraye da gwamnatoci da shugabanni, a ta kiraye-kiraye ga 'yan ƙasa da cewa waɗannan abu su riƙa ga illolin auna irin wannan abubuwa da suke yi, gashi. Ha Allah Ubangiji cikin ikon shi ya shawo kan wannan matsala, ƴan Najeriya su samu rawala da harkokin su na yau da kullum.
Gaskiya ne abin da nake nufi, idan yanzu ka kama irin wannan mutane ko ka same su, za ka gansu da daga da layu da guraye, wanda in mutum ya fito saboda waɗannan abubuwa kawai sai ga zai iya komai ma ba abin da zai same shi.
To yanzu misali in ka kama shi sai ce maka a'a ni yazo ya ce man bai lahiya, cikin shi ke ciwo, shi na bashi wannan ce ya daura ya zaka da shi. Kaga babu kuma a duk wasu dokokin mu da suke na kasar nan na yanzu. Babu inda zaka je misali a ce gashi wani hukunci da za a iya mashi saboda dalilin ya bashi wannan dan ya daura domin ya maganin ciwon ciki ko maganin ciwon kafa ko maganin ciwon.
Ban ce wai a musu wani hukunci ba, wato ma'ana tunda ai akwai o lokacin za ga kungiyar maharba ma na cewa za su taimaka wajen ƴan ta'addan nan in an ba su dama. To su ma waɗannan din inda za a samu kungiyar su a nemi haɗin kan saboda a samu zaman lafiya. Tunda kasar gaba ɗaya ka ga du maganin ka dai da kike da shi a duniya, ai baka da maganin mutuwa, masu ba da irin waɗannan su nawa suka mutu a tarihi.
To ai na Nasiru, abin da ya kamata kai la'akari da shi a nan shine wanda ke abin kirki shi ke fitowa ya ce zai yi kaza, amma wanda ya san yanzu misali wannan kwararre a wajen kama yan fashi da makami a alƙwara da ke taimaka wa gwamnatoci domin shawo wannan kan fashi da makami kaga saboda shi abun kirki yake taimako yake shi yasa har ya fito gwamnati ta san da shi jama'a suka san da shi yana ta wannan taimako ta wannan fannin ana shawo kan fashi da makami a Najeriya to su waɗannan malaman su ba abu ne waɗanda da za su fito su ce a lalle ga abin da muke yi saboda haka mu ma za mu taimaka ta wannan bangare saboda ba abun da abun kirki ne suke taimakon da suke taimako ne na gina dan adam to kaga shine sai abu ce eh lalle ya kamata su ma ai kirai a kira su suna da kungiyoyi da shugabannin su a zauna da su a ce to da Allah ga gudunmuwar da ake so su bada to abu ne da suke na lalata dan adam da lalata rayuwar dan adam
na'am to masu sauraro ina ga mun kawo karshen wannan shiri a wannan karo na mu tattauna wanda shi Madugu uban tafiya na shirin Ibrahim ka almasi Garba ya saba gabatarwa tsawon shekarun nan kuma wanda shirin yake matukar tasiri wajen wayar da kan mutane da dawo da zaman lafiya a nan Najeriya da sauran kasashe masu sauraron muryar Amurka madadin Nasiru Gambo Malumfashi sai kuma
Awal Muhammad Sharif Falala shugaban kungiyar Gizago na kasa gaba daya
sai kuma Benjamin Gunn Benjamin kai ka koma gefe ka ki cewa komai Benjamin Gunn ya kaji sharhin da malaman nan suka yi a karshe ka rufe mana shirin nan
to gaskiya muna muku godiya ba abinda zamu iya cewa saboda gudunmawan da kuke bamu na ci gaba wannan gidan radio namu na muryar America gaskiya mun gode Allah ya saka da alheri
masu sauraro da wannan muke cewa sai Allah ya kai mu wani sabon shirin a madadin duk waɗanda muka zanta da su naku Nasiru Adamu Al-Hikaya ke mu zama lafiya The Voice of America
VOA haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne babban limamin masallacin Wafur da ke garin Kaduna Sheikh Sani Isa da kuma rabaran kanan bulus sabo na majami'ar Anglican Ikara Diocese ga Sheikh Sani Isa.
Assalamu alaikum jama'ar Najeriya musamman Najeriya ta arewa. Na ce jama'a domin in haɗe musulmi da kirista da ma wanda ba musulmi ba kirista ba amma kuma gashi ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi yana da ƴanci na yi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawu kamar yanda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi. A wannan ina kira ne cewa jama'a mu zauna lafiya. Shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lafiya, amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke wuyanmu koko nauyi da ke wuyanmu na ƙara tabbatar da zaman lafiyar nan. Malamai da nasu, sarakuna na da nasu, shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai yi a samu zaman lafiya ya ƙarfafa. Kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa. Wannan ya nuna kenan sun zaɓi janar Buhari ba don yana musulmi ba, sun zaɓi janar Buhari ba don yana Bahaushe ba, sun zaɓi janar Buhari ba don yana daga can arewa mahi nisa ba, sun zaɓe shi saboda wasu halaye da ɗabi'u da suka gani game da shi wanda ya cancanci ya zama shugaba. To kaga irin wannan muke so 'yan Najeriya su farka su waye su kai ga suna gane cewa za su zaɓi mutum ne saboda cancantarsa zai iya yin abin da ya dace ba ruwansu ma da addinin shi balle kabilarsa balle kuma wani sace yake dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shi ne matsala ba. To kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin Sardauna wanda zai yi ministocin shi su Sunday Awoniyi yi kirista bai rabe ya yi ministocin shi su ga sunan wanda ba zan turo sunansu ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a ƙarƙashin shi duk da cewa shi musulmi ne. To don Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana ƙoƙarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba akan dacewa ba. To wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amsosu malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin. To amma wasu malaman musulunci wanda ni na hiyar da ra'ayinsu da fahimtarsu suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim ne raddul mazalim a maida dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi. To tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya, don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima, don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa. To in an anso wannan kuɗi, aiko daidai ne. Iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi, a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin, dukka a bi a hankali da EFCC, ne a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata. Babu victimization, babu tsangwamawa don wani ba ɗan jam'iyya bane ko ɗan jam'iyya, a'a, a yi abin kawai tsakani da Allah. To in an yi haka, to zai tsare ka'idar albarka addu'a da mutane suka ta yi baya. Wannan shi ne magana. Allah sauƙaƙe.
Shi ma Rabran Kanan Bulu Sabo ya ce gwamnati ta karɓo kuɗin jama'a daga gaggan ɓarayi ta musu aiki, amma a yi komai don Allah.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Rabran Kanan Bulu Sabo daga unguwar Da Asabe, Kubau local government, Ikara Diocese. Aiwa da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sun fi kiranci kanta a ciki. Bari mu dubi rikicin Biafra wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu. Idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa. Sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya. Domin cin hanci da rashawa din nan shi ya jawo mana damuwa a ƙasarmu Najeriya. Wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗinsu tare da 'ya'yansu. To ina so jama'a mu dubi addinanmu su abinda Buhari yake, ni ina goyon bayansa ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a, a zo a yi wa jama'a aiki, a sawo makame wanda aka ware don sawo makame don a samu tsaro a Najeriya, a kuma kyautata wa talakawa. Sannan su masu mulki da Ubangiji Allah ya ba ku wannan mulkin, in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare, kuna so kuma ƙasar ta zama da kyau, sai kun faɗauki abin da Ubangiji Allah ya ce, kowa Allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne, kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki, kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata. Me nake nufi akan wannan shi ne, ka taimaki talaka, domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya, ya sami riyoji, sannan kuma ya sami taki akan lokaci, sannan kuma kula da lafiyarsa. To wannan mulki fa na Ubangiji ne, kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane ɗan adam. Domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa ta sa mai ni'ima, kuma cikin rumfan nan guda za ka fi abu guda biyu, akwai mutum a ciki, akwai kuma kuɗi a ciki. To Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido. To yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala, amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka. Domin wannan ya faru mun gani kan Annabi Sulaimanu, da ya ba Annabi Sulaimanu shugabanci hikima Annabi Sulaimanu ya roƙa, ba kuma abin da Allah bai bashi ba. Don haka masu mulki ku haƙura da kalila sai ku samu kasira, domin in kun wa jama'a aiki albarka za ta sa muku sai ta zama muku abin dogaro. Sannan game da rikicin Boko Haram da ake ciki, ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara ƙaimi da duk irin shawarin da ake bashi da majalisar zartarwarsa da kuma majalisar sanatoci da ta wakilai, su ƙoƙarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa, domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu. Domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan, kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali. Shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari a kan wannan matsayi da iko isaniya ta yaƙi da 'yan Boko Haram. Mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a. Sannan mu talakawa ina kira a gare mu, in fa muna so mu ci riba, mai mulkin ya ci riba, ƙasar mu ma ta ci riba, don Allah, don Annabi da musulmi da Kirista, mu rage zagin shugabanni masu mulki, mu rage zagin shugabanni da Allah idan ƙara mulki. Maimakon mu zage su, mu musu addu'a ne. Inda talakan Najeriya zai iya daurewa ya yi kwana uku sir ba ne iya buɗe bakinsa ya zagi mai mulki, mai musu addu'a, mai azumi, ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara. Sannan masu fasa bututun mai a zauna da su a game damuwarsu, su zawo su daina fasa bututun mai, domin arziki na ƙasa ne, kowa ya amfana da shi. Domin munan arewa abin da muka gani kakanninmu da iyayenmu sun noma gyaɗa, sun noma auduga, da ita ne aka kai ga kafa kamfanonin man da ake takama da su a yau. To ɗan arewa ya rike noma, noman yana da daraja, yana kuma da muhimmanci. Sannan abu da yake so mu faɗi kusan na ƙarshe shi ne, mu mu dawo da ƙaunar juna, mu dawo da 'yan'uwantaka, da musulmi da Kirista a dawo a yi cuɗanya. Ina ganin za a sami maslaha da izinin Allah.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan makon. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.